Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM din a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada ka tsokan kan yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai so.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 28 ga watan Nuwambar shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne akan yadda malaman jihar Kaduna din nan da aka yi wa jarabawar ƴan aji hudu na firamare, amma mafi yawancin su suka fadi jarabawar bisa yadda gwamnati ta bayyana.
Wanda hakan ne ja gwamnatin jihar ta Kaduna Malam Nasir Erfa ya bada umarnin cike gibin waɗannan malamai da aka ce sun fadi jarabawar da wasu sabbin malamai. To mun samu labarin kuma bular wani komiti a ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Sani Bello Mainan Zazzau.
Wannan komitin an ce yana son shiga tsakani ne don samun mafita game da wannan batu don kar a sake samun karuwar rashin aikin yi da kuma ta'azzarar rayuwa su malaman makarantar.
To wasu sun zargi cewa akwai matsalar da aka samu tun farko a maganar tace malaman na jarabawar da aka yi musu, wanda suka hada da kai wasu ma'aikata daga bangarori daban-daban na ma'aikatun ilimi zuwa fannin koyarwa da kuma maganar bullar sata takardun jarabawar kafin ma a yi jarabawar. Shin Mainan Zazzau sun ji wannan labari ko suna sane ko yaya abin yake a wurin su? To ina ga
to ni ban ji wannan ba cewa a jaraba ta
tabbata
kafin yauwa, amma dai na samu labarin cewar wasu kafintoci ne ko kuma sojoji ne aka dauke su aka ce su je aji, kuma irin wanda ke wannan tsarin ba bangaren koyarwa ba kai tsaye da aka ce suka jaraba ba su ci ba, ka
ga ba mamaki ba barin sa bane.
Yauwa, ɗaya kenan. Na biyu, idan yanzu da gaske ne jarabawar nan an samu sakar ta kafin kai, ai kenan ya kamata gwamnati ta soke jarabawar.
Bayan wannan har ma da magana amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. To yanzu kan Hafsat sai ki fara karanto mana.
To sakon farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa ne. Yace da farko dai ya kamata gwamnatin jihar Kaduna da malaman firamaren jihar su zauna akan teburin shawara domin fahimtar juna a tsakanin su. Maimakon a ce gwamnatin ta kori malaman gaba daya, kamata yayi ta sake ba su horo domin su ci gaba da koyar da yaran, ko kuma idan ma za a kore su a tabbatar an sama musu aikin da za su dinga yi domin ciyar da iyalansu da biya wa yaran su kuɗin makaranta. Ina ganin idan an yi haka za a warware wannan rikici. A ƙarshe nake fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan rikici, amin.
To sai Ashiru Lawal na goma ruwan ɓauri ya ce salam yau da gobe. Hakika gaskiya korar dubban malaman makaranta da gwamnatin jihar Kaduna ta sha ta yi, to shakka babu babbar barazana ce ga zaman lafiyar da ke tangal-tangal a jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya. A maimakon haka, kamata ya yi a sake tunanin samar musu wata hanyar da za su riƙa kore buƙatunsu ƙuda ko kuma bakunansu ƙuda kamar yadda suka saba. Ku tashi lafiya yau da gobe, shirin matasa.
To sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace dole ne a fara da bincike kan kwarewar malaman domin tabbatar da cancantar su. Sannan fa dole a samar da sababbin kayan koyarwa, daga nan a kafa komitin sa ido kan lamarin koyarwa da cin jarabawa. Daga nan wannan matsala insha Allahu kurunkus a tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma Adam Ali yace daga gurin Hausawa ko gurin Hausawa, Alsana faɗa sunan daidai, a jihar Plateau. yace assalamu alaikum yau da gobe hanyar gyara shine a kai su makarantu domin karo ilimi na karantarwa wato NCE bai kamata a ce an kore su ba kamar yadda aka ji labari ba wai kawai ba wani abu bane idan aka bukace su ko kuma suka kasance wanda ba su da kwarewa to wannan shine nashi sakon daga jihar Kaduna
To sai Kabir Alhaji yace gaskiya har yanzu jama'a ba su san menene jarabawa ba. Yawan ilimi baya kawo cin jarabawa muddin ba a yi gyara bisa adalci ba. Idan ma malaman ba su da ilimi ingantacce hakan laifin jami'o'in da suka yi karatu ne. Sai a fara hukunta malaman jami'a kafin nan sai a dawo kan malaman primary. Idan kuma an yi musu jarabawar ne da abu biyu ana kora da hali kaga ko duk ilimin mutum ba zai ci ba har sai idan su suka ga damar ba wa mutum. A gani na gwamna ɗan Rufa'i yayi amfani da wannan dama idan ya rage yawan malamai domin ya samu kuɗin sawa a aljihu
to fa kowa da nashi tunanin kenan to ashirin mun karanta dazu sakon sa bari mu tsallake zuwa na Prince Tasi Ibn Abdullah yace daga Prince Tasi Azare da Yahaya Damno Azare da kuma baban gidan man no rest azare wato mun zaba hutu kenan hakika lamari na gaskiya malamai na jihar Kaduna na primary kun yi abin kunya ba yar karama ba abinda ya dace gwamnatin jihar Kaduna ta yi kar a kore su a aiki a tura su karin karatu ko a sauya musu kamar su sharar titi sharar asibiti da sauransu
To sai Arma Yawo Usaini yace salam yau da gobe ta yadda ya kamata a magance wannan lamari shine na farko dai a cire siyasa da bambanci saboda ana ra'ayin yanda na dauki wannan lamarin shine siyasa ne kawai saboda na farko dai malaman nan sun yi jarabawa ta farko sun lashe kafin fitar da sakamakon jarabawa saboda an ga sun ci to ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna ta yi wa Allah da manzansa da ta maida waɗannan malamai makaranta saboda wallahi yanzu haka dalilin samun wannan matsalar yara ba su samun karatu daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya
to sai kuma Aminu Salisu Aminu G yace salamu yau da gobe ni ana wa ra'ayin shine a dubi menene yasa malaman suka fadi cin jarabawar ko dai gwamnati ce daman take ganin cewar ba sa iya biyan muradin malaman su shi yasa suka fito da wannan dabarar domin cimma wata manufa amma ba zai yi ba a ce wannan adadin malaman sun fadi jarabawa ba to in ma in ku ba haka ba ina da yaqini ko shi gwamnan ba zai iya cimma wannan jarabawar ba indai su ba su ci ba to ba kowa da nashi ra'ayi
to Abdulsalam mai walda dambam yace salam yau da gobe hakika ta Hakika ta hanyar daya ne ya kamata a magance wannan matsala ya kamata a tura waɗannan malamai su je su karo ilimi ba korar su ya kamata a yi ba domin kuwa suna da iyalai kuma wasunsu suna biyan kuɗin haya da fatan gwamnatin jihar Kaduna za ta canza tunani
sai Usaini Dangote Karasuwa yace daga jihar Yobe ana wa ganin kamata yayi gwamnatin jihar Kaduna ta sake tankade da rairaya akan malaman makarantu tunda duka aka taru aka zama daya ba da fatan gwamnatin jihar za ta dubi wannan matsala da idanun rahama
To sai mun taƙali man tureta yace abu na farko a rage yawan makin da ake son a ci daga 75 zuwa 60 su kuma waɗanda suke 40 zuwa 60 ayi horarwa ta musamman daga lokaci zuwa lokaci su kuma waɗanda suka ci 40 zuwa ƙasa a canza musu wuraren aiki amma kora kan matsala ce mai zaman kanta
to sakon dan tureta kenan kin san gari ne tureta
din eh haka aho ai na talaka ne shi kenan
tureta gari ne a yau to sai mu ce kuma sako na ƙarshe da zamu karanta shine Musa Hadarin Asuba da Magaran a wannan kenan Niger da Jibrin Umar na Basa suka ce salam yau da gobe to gaskiya idan gwamnatin Najeriya bata tashi ba tunda wuri ba ta baiwa waɗannan malamai da suka fadi jarabawa wato gaskiya akwai mawuyacin hali a ciki a samu zaman lafiya akai da fatan za a dubi wannan abu domin a samu gyara Usman Ahmad Kabara Maryam Safina Tutoni da Hafsat ne yau mun gode kwarai da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni To bisa kan wannan batu na maganar malaman makarantar jihar Kaduna da makon da ya gabata muka faro shi yau kuma sai muka samu bullar maganar cewa akwai wani committee ya hakan yasa na tattauna da mainan zazzau da aka ce shine yake jagorantar wannan committee game da shin menene abubuwan da yake tsakani ko kuma menene suka shawarta akai Assalamu alaikum rahmatullah.
Wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuh.
To da muke magana cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Dr. Muhammad Sani Bello, Maina Barka.
To daktar barka da warhaka.
Barka mu dai.
Yawa, akwai magana da muka faro ta jihar Kaduna maganar makarantu ko kuma maganar malaman makaranta da akai wajen rabawa basu ci ba ake tunanin a maye gurbin su da wasu wanda sati biyu da ya wuce muka faro magana akai kuma muke ta bin diddigin maganar. To sai muka ji labarin cewa akwai wani komiti da ko daga masarauta ne ko yaya ne aka ce kai kake shugabancin sa na maganan yanda za a yi ko shiga tsakani ne ko yaya shine muke son mu ji a bakin ka. Abin yake
a babu wani komiti a gargashin masarauta, in ma har akwai to gaskiya bayanin hakan bai iske ni ba. Abin da na sani dai makon da ya gabata akwai komiti na watsa labarai da hulɗa da 'yan jarida wanda muke aiki tare da su sun rubuta sanarwa da suka ba kafafen watsa labarai na gida da na waje akan tunani da kuma shawarwari game da yadda ya kamata a fuskanci abin da ya shafi su waɗannan malamai da aka ce an masu jarabawa. To mai yiwuwa wannan shawarwarin ne a magana akai.
Menene kai ganinka akan wannan magana ta malamai, saboda wasu suna cewa yara dai mutane ne masu muhimmanci, ma iliminsu, rayuwarsu a gaba wanda su ne za su ƙarshe su jagoranci al'umma, sai kuma ga malaman da ake ganin cewa waɗannan kaman bara gurbi ne, amma to sai aka ce akwai wasu matsaloli akai. Shin wani labari kuke da shi akai ku?
To wato abin da ke faruwa shine kabara. Ainihin yadda ko mun cin abu ko niyya da ake da shi na gyara, to dole ne a yi takatsantsan kada gyaran ya haifar da barna kuma sannan tafi ta kanta gyara. Yanzu zan ba da misali yanayin da ake ciki na halin rayuwa, dukkan wani wanda ya dogara da ya aikin gwamnati ya samu ɗan abin da zai duka rike iyalinsa ta albashi, idan aka raba shi da shi an yi abubuwa guda uku za su faru. Yaransa dai ba za su je makaranta ba, ko da kuwa ta gwamnatin ce ba za su yi zuwa ba, sannan da zai iya shi da su ba, kuma rashin yin haka zai hana shi ya ɗauki nauyin da ya hau kansa na iyalinsa baki ɗaya. To da shi da iyalin za su samu kansu cikin wani yanayi wanda yake kuma zai iya shafan wato rayuwarsu da kuma rayuwar al'umma ba baki ɗaya. To ɗaya kenan. Na biyu, kowa ya sani cewar abin da ya shafi gurɓacewan harkan koyarwa a makarantu musamman na gwamnati abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare ba jihar Kaduna kaɗai ba,
kusan duk ƙasar.
Ɗan tsakanin nan suna da labarin zuwa irin su Kano, su Sokoto, su ma sun yi kasance sun yi wajen hanya sun ɗauki mataki na tantance yadda malamansu da ke koyarwa a makarantun gwamnati suke, kuma sun gano cewa akwai gizi tsakanin abin da ya kamata a ce sun sani ko kwarewar da ya kamata a ce suna da ita da kuma abin da yake tabbatacce. Amma ba su ce kawai bari su tattara su su kore su ba, sai suka ɗauki wani salo na su tura su su ƙaro karatu da gogewa a makarantu da suka dace masu horar da malamai don su zama an cike wannan gibi na rashin kwarewa da suke da ita. To wannan abin misali ne wanda yake lokacin da gwamnatin jihar Kaduna da su mataki na tantance malaman nan, to sai ta koyi da irin wancan tsarin da wasu waɗanda suka gabace da suka yi, maimakon a ce za a kori malaman nan a raba su da aikin su baki ɗaya. Abu na uku wanda yake shi ma ya kamata a lura da shi, har yanzu akwai abu na shakku game da wannan sakamakon jarabawa da wasu suke so su yi amfani da shi wajen yanke hukunci horon malamai. Misali, bayanai sun tabbata ko a kafafen watsa labarai na da ke kira social media wanda ke nuna cewar ko wajen tattara yawan makin da wasu malamai suka samu lokacin da aka yi duba jarabawan, sai ya nuna cewa akwai kurakure. Misali, wani ya kamata a ce ya samu 70 sai ya nuna ya samu 60 ko wani abu makamancin haka. Sai kenan. Na biyu, wasu sun amsa tambayoyi daidai kuma aka nuna basu amsa daidai ba. Misali mutum ya ce wace rana ce Juma'a. Sai mutum ya ce Juma'a ita ce ranar da ke zuwa a ƙarshen ranakun aiki a mako. Misali sai ya ce a'a ai tun da baka ce ita ce ranar da take zuwa kafin Asabar ba. Ko bayan Alhamis ba.
Sai ya ce kafaɗi.
Kuma wai an ba da jerin amsoshi ba ne wanda za a ce zaɓa.
Kamar a ce kamar OBJ da ake yi.
Yawwa kai ake tambayar ka ba da amsa. An ka ba da amsa nan aka duba da yi. Aka tsarin koyarwa da malin ta aiki. To kaga irin wannan su ma akwai. Kuma akwai matsala game da shi adadin da aka kayyade na cewa sai mutum ya ci maki 75 cikin 100 kafin a ce ya cancanci zauna ya ci gaba da aiki. To bayan yana nuna cewa inda za a ɗauki duk da ma waɗannan kurakuran da ambata inda za a ɗauki maki daga 50 zuwa 100 to kashi fiye da 90 cikin 100 na waɗanda suka rubuta jarabawa amma sun ci.
In ba 75 ɗin ba ne. Tun da wannan magana ne na maki na ƙololuwa ne wannan.
Yawwa kuma duk tobiyan da a tobiyan da gwamnati ke sirke cewa ai jarabawa ke su 'yan aji hudu. To jarabawa sai 'yan aji hudu tuwa. 'Yan aji hudun da waɗannan malaman suke koyarwa?
Ko na sakandare.
Na makarantun gwamnati ko ko 'yan aji hudu na makarantun kuɗi.
To.
Wanda 'yan aji hudun ne.
Oh, akwai bambanci.
Yau akwai bambanci. Saboda 'yan aji hudu na makarantun gwamnati ana gino koyarwansu ne a tsari daban. Su ko 'yan aji hudu na makarantun kuɗi su ma suna da nasu tsari duk da yake duk kowanne yana bin wani salo ne na koyarwa amma tsarin yadda ake wasu wanda suke aji hudu sun fara tun daga makarantun sun fara karatu kusan shekaru 7 kafin su kawo aji
hudu.
Za su je abin da ake kira Renaudry. Shekara guda. Za su je Renaudry su shekara
ɗaya biyu.
Sannan su fara firamare su shekara ɗaya biyu. Wanda ya karfi shekaru 7 nan in ka tattara shi gaba ɗaya. Abin da ake karanta na shekara 7 ga yaron da ya faro ya yi shekara 3 kafin ma ya fara firamare. In ka tattara su ya kaji kamar ya fi yawan karatun da ake yi cikin shekara 5 ko 6 na firamare a makarantun gwamnati. Ka ga waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a lura da su. An samu shakku da kurakurai game da shi kanshi sakamakon jarabawar yadda aka yi shi da yadda aka fitar. Ya nuna cewa bai kamata gwamnati ta dogara da wannan kawai wajen koran malaman nan ba.
Akwai wani abu da muka ji na maganar ban sani ba ko ku kuna da labarin shi a naku bincike-binciken. Akwai maganar satar jarabawa misali a ce tun kafin a yi jarabawa takarda ta fito ko kuma maganar cewa ai kowane local government yana da karamar hukuma kenan tana da bangaren kula da ilimi wanda za ga akwai kafintoci akwai kanikawa akwai wanda in abu ya taso da ya shafi makarantun nan za su je su yi sai karshe sai aka ce su koma aji su koyar saboda an cika su a wuri daya ko ka ga direbobi sun yawa da sauransu wasu sun yi wannan zargin cewa ai tun farko ma an kai to irin wannan jarabawar da ta dan fito to wasu sun samu takarda wanda koda an ce su koma ajin nan sun ci wannan jarabawar ga kuma wa'incin da suka cancanta kila ba su ci ba haka ne kun ji wannan labarin?
To ni ban ji wannan ba cewa jarabawa ta
bulle ba
amma dai na samu labarin cewar wasu su kafintoci ne ko kuma sojoji ne aka ɗauke su aka ce su je aji kuma irin wanda ke wannan tsarin ba bangaren koyarwa ba kai tsaye idan aka ce suka jaraba ba su ci ba ka
ba mamaki ba ƙarinsa ba ne
yawa ɗaya kenan na biyu idan yanzu da gaske ne jaraba wannan an samu sakar ta kafin ka yi ai kenan ya kamata gwamnati ta so ta jaraba
gaba ɗaya
wannan ba zai zama hujja a ce ai jarabawa ma an same ta kafin a je a rubuta kuma a ce to don haka ne sai wanda ya ci maki 75 shine za a ce ya ci. To idan mutum ya ha jarabawa ta ce ai kamata a ce kuma sai wanda ya ci maki 100 ko ba haka ba ne in dai jarabawa an samu satar ta
to ya kamata
duk wanda ya ci jarabawa ya ci maki
ko da muna sakandare in aka ce jarabawa ta fito aka ce ga wani irin ti da aka yi zaka ga an ce a rike jarabawar sai an yi bincike kamar su a yak da ne lokacin da ake yi sai an yi bincike ana rike ta ne
inda aka mutu ba wanci to
ba a saki sai an yi bincike wasu ma har sai kaga shikenan daga nan sai ka saki
kwarai
da gaske to amma misali ku yanzu me kuke kokarin cimma a maganan a samu dan daidaito ko wani abu da ya kamata a ce an duba musamman ka san ana kallon lamarin cewa wasu suna ganin cewa Nasiru El-Rufai yana kokarin cewa ya gyara ilimi a jihar Kaduna ne amma wasu suna cewa yana sa san zuciya ne saboda mutuncin wasu kuma suna cewa a'a ai ɗan siyasa ne suke cewa El-Rufai ina son ya ci mutuncin mutane saboda kawai siyasa yaya abun yake waye ina kuke ku
to a gaskiya ni yadda nake kallon al'amarin shine in ma da siyasa to ba siyasa ce kan gaba wajen duk waɗanda suke kuka game da wannan matakai da gwamnati ta dauka ni ina gani magana ilimin nan daidai ya shafi ni kafin in zo inda nake aiki yanzu malami ne na jami'a kuma na daɗe ina koyarwa saboda haka na san ciwon koyarwa da tarbiyyar yara ba shi ruwa a ce wato gwamnati ta ce ta yi jarabawa wannan sakamakon jarabawan zai ba ta dama ta kori ma'aikata 21,000 a kan wata jarabawa wacce ba ta zama ingantacciya ba ta fuskoki da dama kaga wannan ba daidai ba ne kuma ko da siyasa ko ba siyasa ba wanda zai ce maka wannan ya yi
daidai ba
don ina jin hatta waɗanda suke cikin gwamnati suke maka aiki suna faɗa wuri-wuri in ka keɓe su kuka yi magana za su ce wannan gaskiya ba daidai ba. Don haka ne mu muke da shawara ta farko malaman nan dai an yi ikirarin za a kore su ne ba a riga an ba su takarda
an ce an kora ba
saboda haka abin da za a yi a dawo a bi tsarin da wasu jihohi wanda suka gabaci gwamnatin jihar Kaduna ta yanzu suka yi kamar na ba da tsarin jihar Sokoto da jihar Kano da ma wani lokaci can baya jihar Fara sun ɗauki matakai na tantance ingancin koyarwa da malamai suke yi a makarantun kuma sun samu abubuwa waɗanda nake na gidi suka ɗauki matakan cewa a maida malaman nan makaranta ko wasu cibiyoyi na ƙwararru wanda za a koyar da su samu ƙwarewa da ta dace za a iya ɗaukar misali kamar da muka ba da a sanarwar da muka yi a watanni 6 zuwa shekara guda ya isa kai su makarantu wato na koro a horar da su yadda za su gane muhimmancin abin da yanzu suke da sun daɗe ba irin wannan bita ɗin isa sun manta kar mu manta cewa yawancin waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare musamman a shekaru kusan 15 zuwa 20 baya da yawansu ba sun samu kansu ne a wannan bangare saboda dama nan suke so su zauna su yi aiki ba don haka ba su je sun koyi harkan yadda ake koyarwa ba ba ita kanta amma dai sun da yake suna neman aiki kuma sun samu suna iya kokarin su wajen sauke nauyin da ke kan su saboda haka akwai buƙatar a je a musu bita su zama samu kwarewa da ta dace harkar karatu gaba ɗaya ba maganar malami ne kadai ba matsala a makarantun jihar Kaduna yanzu akwai su da yawa wanda yake ko wurin zama na ɗalibai babu a ajujuwa babu kujeru babu abin da na rubutu
tebura
kamar da duk muka sani lokacin da muka yi makarantun mu
akwai kujera da tebura
akwai kujera da tebura to babu
ai ko mu ɗan baya-baya akwai
wasu ba makarantun ba su da bandakuna a yara za su riƙa zagawa ba ri to sai waɗannan matsaloli ne waɗanda gwamnati sai ta ɗauke su to abin nan gaba ɗaya ta kalle su su ga ya za a wato kawo gyara wannan fanni a shekarun da ta wuce ko shekara biyu da suka wuce jihar Kaduna ta samu wani wato hoɓɓasa game da sakamakon jaraba da aka fitar wanda yake da inda take an samu ƙaruwa wato misali a ce ita ce jiha ta biyar a Najeriya ta zama kamar a ce ta sake matsa ta zama kila ta uku wani abu makamancin wannan
akalla
duk wanda yana nuna cewa ashe dai ana yin kokari gurgudu tunda in an yi wannan ana kusanta jihar Kaduna da sauran jihohi Najeriya to kenan yana nuna cewa su malaman nan kamata ya yi a yi musu abin da duk zai taimake su wato su sami albashinsu kan kai sannan kuma in suna lokacin ƙarin girman su yayi a masa ƙarin girma muna sanar da cewa ma'aikata a jihar Kaduna tun daga lokacin da wannan gwamnatin Malam Nasiru ta zo sun kasance kullum ana musu bincike a ce ko ma'aikatan bodi ne su ko kuma abin da an ce an yi bincike ɗaya ya kai 21 to wannan yawan binciken duka da ake ya sa wasu su da yawa ma kafin wannan lokacin kamar ma an kore su ne domin ba su da albashi ba an yi watanni suna da albashi na watanni da ba a biya su ba to aka ɗauki wannan duka abu ne wanda yake kashe ma ma'aikaci gwiwa ya kasa dagewa ya yi abin nan ya yi aikin sa yadda ya kamata. Kuma a cikin wannan yanayin ne aka ce ma bari a zo a masa jarabawa. Jarabawa ko komai karatun mutum idan bai shirya mata ba.
To akwai matsala.
Kuma bai san ma da wani fanni da wani fanni ne zai karanta.
Bari ya san wai abin da ake target area.
Yawwa za a samu rauni game da irin amfashin da zai bada. Za ka akwai da kasar gwamnati ta ce waɗannan abubuwa malaman nan yanzu dai daga abin da ya faru kowa ya fahimci cewa akwai buƙatar a yi musu bita to a kai su a yi musu bita ɗin samu ƙwarewa a ba su tsawon watanni shida zuwa shekara guda waɗanda suka yi aka zo aka sake musu jarabawa cikin shiri suka yi suka aka kuma yi maki yadda ya dace to in an samu wanda suka gaza a iya duba kuma hukunci za a yi kuma ni dai ba na tsammanin cewa kora kai bai karara wato shi ne magani.
Mun gode ƙwarai Dr. Muhammad Sani Bello mai nan zazzau da ka samu damar tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa game da wannan magana kuma da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan magana taku ta zama ita ce maslaha kuma shiga tsakani akan magana.
Amin.
Mun gode.
Amin. Na gode ƙwarai. In ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lalle shugaba gari me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka ai mulki ni ke mace ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi ma talakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka kai amfani da ƙarfin mulki ka manta ba shi dore maka don haka shugaba adali wannan ba ya bi dore gima lalle shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka
garin Hafsatu dai na rangaji ba ranar Juma'ar bace tukun da zamu sa nishadi. To tattaunawar da nayi kin ji dai da shi mai nan zazzau kenan Dr. Muhammad Sani Bello da shi ke jagorantar wannan committee da suka fidda kamar yadda yace sanarwa suka raba da committee ɗin jaridu domin ganin cewa sakonnin su sun isa inda ya kamata su isa da fatan Allah ya kawo mafita mai kyau a cikin al'amarin ya zama su ya sun samu mafita su ma malamai sun sami mafita ita ma kanta gwamnati ta samu mafitar da ya kamata ta samu da fatan kuma kowa zai cire san zuciya da maganar siyasa da tunanin abin da zai fushi da al'umma ya ga wani sako bari mu dan karanta daga Facebook live yawa Sadiq Haruna yace muna tare da ku kuma bakon mai bayani wato lecturer da yazo Allah ya kara masa fasaha because ya san abin da yake yi shi kuma ɗan rufa'i Allah ya ganar da shi akan haka amma koran mutane daga service ba daidai bane to ɗaya daga ciki kenan zaki ba mu guda
ɗin to wani kuma Abdulhamid Bashiru Giwa Soba yace idan har ɗan rufa'i gyara yake son yi bangaren ilimi ya ƙara baiwa ya ƙara bawa su danan malamai dama amma idan yace ya kore su baki daya to wallahi gurguntar da ilimi jihar zai wato gurguntar da ilimin jihar dai zai yi a takaice idan ya kori wa'annan malaman
abinda yake son ya ce kina to wanda zamu karanta kila na karshe Aminu Muhammad na dama yace layin yace ya dawo kokarin malamai dai bai dishe ba amma dai a nemi maslaha a wannan magana to Allah ya samu dace duka kan sai mu ce kamar yadda muka ce dai mun ta tabo maganar malaman nan ne kuma zamu ci gaba da bidiya har mu ga inda matsayar ta tsaya in Allah ya so ya yarda duka zamu tattara ina mu sai kuma in Allah ya kai mu gobe Laraba zamu karkato da maganar siyasa da shugabanci na gari wanda kuma insha Allah cikin shirin yau da gobe za a kasance da mu yanzu kan a madadin abokiyar aiki
Hafsat Bello dan mai tsoro
sai kuma Daniel Brown da shi ne ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da engineer mu ne wa Mr. Aidin Otko sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live kuma wacce ta hada mu wato Maryam Bashir Bugaje ni Usman
Suleiman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
wasan koko bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba.